Manunia. Me dalilin darin hawa dandalin dungurin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ke yi ne
idan bandi sun zo sun kashe ka ko kuwa an hana ka zuwa gona kai noma ko an hana ka tafiya ko an hana ka neman halalin ka in ka ce za ka bari tunda Buhari ne gida ne a zo na zargin shi mun shu to sai ya gama binne mu ke
ni ma dai maganar matsalar tsaron da ta matsa wasu ƴan kasa ta sa masallatai ma sun fara nuna wa duniya irin halin da ake ciki
to idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu da yi bisa gari ba ku ce Allah ku akuwa saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi ba wata ba za ta tsaya
sai dai kuma duk da sowa ko kuwar da masallata suka yi wa sanata dan Sadau sai dai na cewa a gaskiya dole a jinjina wa shugaba Buhari
wannan ba abin mamaki ba ne to in ba wannan ta ko gora ne ha duke ne ma irin ba
ne shi kuwa shugaban jam'iyyar APC kare jan dagar daddagewa dan daddale dalilan danne dukkanin yunkurin PDP a wannan kasa yana mai cewa kwayayen da PDP ta saka a Najeriya ne ta bar APC ke cikin kishiwa
da sun ilmantar da mutane da sun samar wa matasan mu aiki a tsawon shekaru 16 da suke mulki wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci
ashe dai ramin rarike da mun dama shi ran kudin ƴan Najeriya hukumar ana cin hanci rashawa ta tarayyar Najeriya EFCC ta hango a bankunan wannan kasa
ko kai dan fowon nayi ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne ake kashe mu raba mun ga wayannan abubuwan bila adalci
dungurun gundun waɗannan muryoyi da kaji faso mun tabu ne na tabo irin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya shiri na 18 dake tabbatar da takun tattake damuwar dake damaruwa ga tarkan da ake mulka da kuma nuna wa shugabannin dake mulki ramukan da suka rarike domin like su tun kafin ma a burma ciki tuni dai maganar matsananciyar matsalar tsaro a wasu sassan arewacin Najeriya ta tunzuro su ƴan arewacin dake ganin ba za su ja baki su gumba duk wani ke shugaban kasa Muhammadu Buhari dake jago Arewacin Najeriya dan arewa ne kuma daga arewa ne fito kungiyar dattawan arewacin Najeriya na kan gaba-gaba wajen gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaza ya gajiya saboda kai aje mukamin shi sai da kuma irin sakin sirdin sukuwar sukar kungiyar dattawan arewacin Najeriya ya sa manuniya ta tambaye mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Babu Ahmad game da matsayin ta na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gajiya saboda kai aje aikin shi
wannan kungiyar dattawan da tace ya sauka ai ba irin hankoran da bamu yi wa Buhari ba muka tashi da kuma da kobo da sisi muka tafi America muka je Ingila muka je ko ina muka je muka ce musu mu ne dattawan arewa suka ce ai sun ji labari muka ce to bari ku ji mun ji an ce kuna dare dare da gurin bayan Buhari ya ce za a yi shari'a za a yi kaza ba kwaso ku gurin bayan shi to bari mu ga Buhari mutumin kirki ne wallahi akwai wanda suka yi sai muna kuma maki domin mu abinda muke ji daban da ku abubuwan da ku zo ku ga mu kuma wallahi ikara wannan ya canza alƙiblan da kasashe da yawa da suka dauka game da Buhari shi ya sani suka ce to yanzu ne kuke so mu yi muka ce kar ku sa baki a zaben nan in ya tafi daidai idan Buhari ne shi ku bar shi to idan mun ce Jonathan ya kasa idan Buhari ya ci mulki a ba shi mulki to yanzu idan bandi sun zo sun kashe ka ko ku sun dauke maka iyali ko ku an hana ka zuwa gona kai noma ko an hana ka tafiya ko an hana ka neman halalin ka in ka ce za ka bari tunda Buhari ne gida ne a zo na zargin shi mun shu to sai ya gama binne mu ke babu wannan ba magana maganar yara ne
me yiwa matsala irin ta tsananin samun tsaron da aka tsinci kai a cikin wasu sassan Najeriya da kuma targaɗin turgudewar tattalin arzikin da ya ta gayar wasu talakawa a Najeriya yasa wasu malaman addinin da ake ganin ya kamata su zama ƴan baruwar su harkar siyasa suka fara shigar da siyasar har a cikin masallaci domin ƙura'a ce ta jin ra'ayoyi akai a masallacin anguwar ƴan majalisu da ke Afuwa Abuja inda limamin masallacin Imam Ibrahim Awal Usama ya sauke sanwar sanadar duniya irin salon gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma kallon da ƴan Najeriya musamman dai masallata a wannan masallaci ke yi gwamnatin baki daya
duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi 100% gaskiya ne ya ce Allahu Akbar to idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu 100% ba ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar to saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zabe ba saboda abinda muka zabe ka kai baka yi ba saboda haka in kana so ka gyara wa'annan cabinet naka kafkafe su ka kawo wa'anda suke da amfani a zo a gyara
wannan kwakwar kwakulo kwariyar ra'ayoyin masallata wannan masallaci fa ta sa sanata dan Sadau na jihar Zamfarawa tashi dan tabbatar da tunatar da masallatan masallacin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo sabon salo na mulki a Najeriya wanda ke da daddale dalla dallan bayanan da sanatan yayi fa ya gabza karo da kowa ko sowa ta masallatan da suka basa ne shi
dan Allah bayani kan rumun gwamnati Buhari wanda ba ne to a akwai abu daya da gwamnatin Buhari ke yi wanda ba ta zama cikin tsari kai a kasance wani sai ne yadda aka buɗe a cikin tattara ba ake ba mutane ne tun daga mai tulun bawo har abin da ya kai wanda ya kai ba su biliyan goma bayan da kuɗaɗen da ake ba mutane kyauta ba a taɓa zan gwamnati ba da ta buɗe a cikin tattara ba su irin wani wannan ba abin mamaki ba ne
Maiwa tsantsar tsabar tsabarin soyayya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ta sa sanata dan Sadau ya saki sirdin sanar da masallatan cewa a gaskiya akwai saki. Wanda ke dai shi ma ya taba taka tarkwanta da hankalin da ya gani a jihar Zamfarawa a shekarar 2016 da ya taba gaya wa muryar Amurka cewa gaskiya tsaro yayi tsananin tsami a jihar Zamfarawa shi yasa ya rubuta shugaban kasa Muhammadu Buhari wasiƙa a wancan lokaci.
In kasa ta zama haka, Alhamisu yace ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna, to shi yasa na rubuta mu shugaban kasa takarda. Ya ji daga bakin mu na irin halin da muke ciki, ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara, ya kai mu majalisar kasa ta tabbatar da wannan, yayin da duk wani aka sa tantoma wannan bala'i da mutane zafi suke ciki, Allah ya gauda mana ƙarshen shi. Shikenan sai a maida gwamna.
Sanata Sa'idu Dan Sadau, za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo, shin me yasa ba ka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba?
Bala'in shi ne ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba, akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi.
Kallo kallon kalato karewar lagon yan Najeriya game da sanin shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma bai hana shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe malam mai malabu ni bugun buzne dukkanin daga taron da ake akan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba, har ma an ji shugaban riko na jam'iyyar APC na cewa kwayaye ne dai na rikici da rudan da jam'iyyar APC ta riga ta saka a Najeriya yanzu suke kyankishin kawunan su.
Sace-sacen nan kam tun lokacin da ake sace fararen mutane ba su din ne suke mulki ba, ba su suka ki su samarwa yan sandan mu kayan aiki ba, ba su suka ki su samarwa sojojin mu kayan aiki ba, da sun ilmantar da mutane, da sun samarwa matasan mu aikin yi a tsawon shekaru 16 da suke mulki. Wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci. Yanzu ko Boko Haram din nan ka duba, me yasa ba su shiga a Kano ba kamar yadda suka shiga wuraren da ba ayyukan yi? Kano saboda tsarin da Mariga Audu ba ku ya dauko, rani da damuna suna kan harkan ma, ina suke da lokacin da za su shiga Boko Haram ko wani kidnapping? Ba yiwuwa wannan barnan da duk su suka yi yau a ce a cikin shekara 6 shugaban kasa Muhammadu Buhari gyarau ya gyara su, shikenan a manta yan Najeriya sun karbi tuban su. Wannan ai ba tuba bane, duk kuskuren da zai ci ran dan adam ba kuskure bane.
Ashe dai da walakin goro aniya game da umarnin nan da hukumar a tara a taran tattaro masu sake kuɗe Najeriya ta EFCC ta riga ta bayar, na cewa ma'aikatan bankunan Najeriya da bankunan su aike da takarda na bayar kadarin su domin hukumar ta zauna dan buga wani karatun da yawa ba su gane me za ta karanta ba. Sabon shugaban hukumar ta binciken masu zabga zagon kasa a tattalin arzikin tarayyar Najeriya don turgude shi, Malam Abdulrashid Bawa ya baje bayanin bayyana wa duniya irin bankar da yace ana bugawa da sunan bankuna a wannan kasa.
Sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kuɗaɗe, duka waɗannan abubuwa ko kai ɗan fawon nayin ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne, da su ne kake amfani, da su ne ake kashe mu raba, waɗannan abubuwan suna nan. Mun ga waɗannan abubuwan bila adadin tattare da su, kuma ba wai mun ba da umarni ne na cewa wai su je su yi ba, a'a, dokar fa tana nan fa. Ina ɗan shekara 6 a duniya aka yi wannan doka, ba sabon abu ba ne. Kuma dokar mu ta ba mu right din cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a bamu. Duk wannan cece ku ce a'a, ni sabon chairman na EFCC bai fahimci doka ba, bai fahimci kaza ba, dinnan mu abin da muka ce dai daga wannan lokacin ne wannan magana akwai wajen kwana 40 ko 50 dan lokaci za mu tambaya ko mun tambaya dai ga watan nan tana yi duk wani banki na Najeriya mun rubuta mashi shugabannin bankunan da su da directorsin cewa Allah su ba mu wannan kandin nan da suka cika abin da kuma kace kenan dai aka ba mu muka sa abin da za mu yi da shi
iyaka iyawar iza itan daba manuniya na wannan mako kenan amma da din Jess Alheri Abdu da Haruna Shehu Mararraban Justin da suka jawo mana muryar shugaban hukumar EFCC na kasa baki daya sai kuma Madina Dauda da Nasir Adamu Ahmed Kayan da suka yi kai koman kawo mana wasu muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya